النظم ده قبل ده شهير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يوشا بيرجى وسر رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دريه للثلاثين دام كي بدأ درس من تفسير القرآن من جرما أن مسألة شمع البركة على الفقان zamu tashi aya ta 190 wadda zai je mun karanta ta, mun fara tafsirinta, amma zamu ci gaba saboda haka zamu tashi karatun wannan aya da tafsirinta. Allah ya kanta da lissafin ta. A tambayoyin da aka rubuto wanda za su sauka mu ansa, ga su na farko. A wannan yake yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallar dare biyu biyu ce, menene hukuncin wanda ya hada raka'a hudu sakamakon mantuwa? In ya haɗa raka'a hudu saboda mantuwa babu laifi, domin kamar yadda aka ce asali dai raka'a biyu, amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wuturi a wani salo na daban domin ya nuna halacci, shi ne ya yi raka'a takwas a jere, bai zauna ba sai a raka'a ta takwas ɗin. Sannan bayan ya yi raka'a ta takwas ɗin sai ya miƙe ya yi raka'a ta tara, ya zamanto shi ne wuturinsa. Kuma ya yi raka'a bakwai, bai zauna ba sai a raka'a ta bakwai ɗin. Saboda haka in a sallar dare ne kawai mutum ya raka'a hudu bai yi sallama tsakanin raka'a ta biyu ɗin ba, babu laifi zai iya yin sallama a raka'a ta hudu ɗin, babu wata sujudu sahwi da zai yi. Domin wannan hadisi na yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wutar wata salo na wutarinsa wanda Aisha radiyallahu anha ta ruwaito a cikin Sahih Muslim, wanda wannan ya nuna kan cewa kenan idan an saba ka'idar raka'a biyu din ta wannan fuska, babu komai, babu raskanuwa. Ita ma fuska ce wadda yake ta tabbata a cikin sunna, saboda haka babu laifi a kansa insha Allah. Wannan dan uwa ne ya rubuto yana roƙon addu'a da kuma ƴan uwa sai mu kama da addu'a saboda bashi yayi masa yawa, Allah ya bashi ikon biya. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da sunayensa kyawawa da tsofinsa maɗaukaka da ya ba su ikon biyan bashin nan, da kuma dukkan sauran musulmi da suke cikin bashi, Allah ya biya musu, Allah ya ba su ikon biya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Wannan yace mutum ne ya zo mutuwa, sai aka jera cewa alamun da su Muhammadu Rasulullah, malam shi ya yi daidai da kalmar shahada, kuma ya yi matsayin wannan kalmar da yake faɗa. Sai wannan ya yi daidai da kalmar shahada, ita wannan alama ce ta kyakkyawar cikawa. Tunda in ka ce alamun lati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ai ita ce la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Saboda haka ita ma wannan tana daga cikin alamar kyakkyawar ƙarshe, tana daga cikin alamar kyakkyawar ƙarshe. Annabi sallallahu alaihi wasallam karshen abin da ya faɗa cewa ya sirra fitil a'la, to irin wannan kalma ta da cikin alama kyakkyawan karshe, Allah ya ba mu kyakkyawan karshe. Wannan menene hukuncin mijin da ya yi amarya kuma yana da wata matar, ya ɗauki amaryar sun tafi honeymoon shaharul asal, wato watan zuma ko ake cewa da Hausa, in aka ce za a fassara shi da Hausa sai nan Larabawa da suke fassara shi shaharul asal. Idan mutum ya auri, in mutum ya yi sabon aure, kamar yadda sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ta nuna, idan budurwa ce an ba shi damar ya zauna wajen ta kwana bakwai, in bazawara ce kwana uku, bayan nan kuma sai ya dawo cikin adalci. Saboda haka a cikin in ya yi idan abin idan ya yi tafiya, ka'idar shari'ar musulunci idan mutum ya yi tafiya a lokacin tafiya, haƙƙin adalci raba kwana yana faɗuwa a kansa in yana da sama da mace ɗaya. Matar da ya yi tafiya da ita, in ya dawo kuma ba zai ce ta yara ma wanda take zaune a gida wannan kwanakin ba. A wajen kuma tafiya ɗayan abubuwa guda biyu ne, in ma ya zaɓi wanda yake so ya tafi da ita, shari'a ta ba shi dama. Amma mafi kyau kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi, yayi ƙuri'a, yayi ƙuri'a yau in ya wato wanda ƙuri'a ta fito sai ya tafi da ita, wanda ƙuri'a ta bata fito ba ta zauna a gida. In kuma yayi yace zai yi adalci in yayi wannan tafiya da wannan tafiya ne zuwa kuma yayi da wancan, shi ma duk wannan yana da kyau. Saboda haka kamar yin wannan al'ada ta shaharul asal a koyaushe mutum ya rinka yana da dama ya tafiya tare da su, in ya taron aure ya tafiya tare da ita ya zauna tare da ita. To amma kamata ya yi abinda ya fi kyau ya ƙayyade da kwana bakwai ɗin, da wato kwana bakwai ɗinta da aka ba ta a cikin shari'a, to ya sanya shi a cikin wannan tafiyar da zai je ya yi. Ko kuma in ya yi ma ba tafiya ta kwana bakwan ba, in ya dawo ya sanya waɗannan kwanakin da ya yi na tafiya a cikin kwana bakwai ɗin, domin ya zama tokan cewar an sauƙaƙe ma ita matar gida zafin wato a kishi, an sauƙaƙe mata zafin kishin, ba wai haƙƙi ba ne, yana da haƙƙin ba wai dole ba ne, amma saboda kyakkyawar zamantakewa da kuma son zama lafiya. A menene ihtijaba? Ihtijaba abinda ake nufi da ihtijaba wato yayi hijabi, yayi hijabi, ya ɗauki hijabi, wato mace kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ma Sauda, ihtajibi minhu ya Sauda, ki masa hijabi ya Sauda. Ma'ana wato in aka ce wa mace ta yi ihtijabi, wato ta yi ma namiji hijabi wanda yake ba muharramin ta ba, ma'ana kada ta bari ya ga wani abu naka banda fuskarta da hannunta kafin hannunta, shine al-ihtijab. Wato ihtijabi shine ɗaukar hijabi. Sannan dai ta ƙarshe kuma shawara ce cewa a dinga yin addu'a da kan samarin yanzu da suke shaye-shaye, saboda masifa ce babba, su ne manyan gobe. Wannan masifa ce babba hakika, shaye-shaye ɗin nan, domin suna ɓata kwakwale, su ɓata addini, su ɓata rayuwar duniya na mutum, ya zamanto kan cewar ya lalace duniya da lahira wal iyadu billah. Saboda haka lallai samari a yaki wannan al'ada, musamman in sun ga abokansu sun faɗa wannan hanyar, su baƙi ƙoƙarin su kansu samu su sautaya musu. Sannan kuma da addu'a ɗin, muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya mana maganin wannan bala'i da ya sauka, ya ƙwato ya samu wato 'ya'yanmu da samarinmu da ƙarnanmu da suka shiga cikin wannan mummunan tarko, Allah ya kubutar da su. Wannan shawara ce yake bara shi don Allah ‘yan uwa don shigowa ta ƙofar liman yayin karatu ko bayan karatu, saboda na biyu, sannan kuma suna ɗaukar hankalin malam yayin karatu. Wannan musamman gaskiya kan lokacin da ake karatu, wani lokacin aka buɗe ƙofa ɗin zai ɗauki hankali, wannan yana da shawara ce mai kyau. Shi yasa ma kun gaje musamman ma mai ɗaukan abin nan, alaisa idan yake ɗaukan hoto na karatu, wani lokacin wanda suke zama a nan sai su cire wayar ba tare da an sani ba, sai ya zama tokan cewa kamarar ta daina aiki. Saboda haka da Allah abin ka kula. Wannan yake yana son bayani a kan wannan hadis. An Jabir ya ruwaito rab ta ce radiyallahu anhu ɗin mana zai fi anna Umar ibn al-Khattab ata nabiya sa'ad ta rubuta sallallahu alaihi wa sallam, wannan haka ƙa'idar malaman hadisi take. Sayyidina Umar ibn al-Khattab ya zo ata nabiya sallallahu alaihi wa sallam bi kitabin asabahu min ba'd ahli al-kitab, ya zo ma Annabi sallallahu alaihi wa sallam da wani littafi da ya same shi daga waɗansu ƴan ahli al-kitab. Fa qara'ahu ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam, ya karanta ma Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Qal fa ghadib, sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fusata. Wa qal atat أتتهوكون فيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبرونكم بحق فتكذبونه أو بباطل فتصدقونه، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وأن كلمة أتتهوكون فيها يا ابن الخطاب ذكى بن تبتدى ضبطن تبا da kuma ma'anarta a cikin wannan hadisin. Sai na koma wannan hadisin Bukhari ma ya kawo shi a cikin Kitabul I'tisam, a cikin Kitabul I'tisam. Saboda haka sai na koma na ga yadda riwayar take a cikin Bukhari. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sayyidina Umar ya zo masa da shafuka na At-Taura sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fusata sannan yace masa kuna shakka ne a wafi shakkin Ibn al-Khattab kana shakka ne Ibn al-Khattab na zo muku da shari'a baiba a nasiya farafat tsarkakakka takakka sannan ya ce kada ku tambayi ahal kitabi wani abu su gaya muku ƙarya ku gaskata su ko su gaya muku gaskiya ku ƙaryata su sannan ya ce na rinƙe da Allah da Annabi Musa yana da rai da ba shi da hanyar da zai dufashe ya gini to da haka wato ma'ana At-Taura iyakar ƙarewar aikinta ya ƙare da zuwan Al-Qur'ani ba zancen a ce kuma za a sanya ta a gaba da ita za a rinka koyi da Al-Qur'ani za a yi saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam inkarin da ya musu sayyidina Umar ta wannan babu ne amma akwai hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace hadithu an bani Isra'ila wala haraj fa iya riwaya daga bani Isra'il babu laifi wanda ya nuna cewa wannan ya ba da dama wato a ɗauki ruwayoyi daga ahlul kitab amma ana ɗaukan su ta fuska ɗaya hukumi kuma wanda yake mun san gaskiya ciki mu yarda saboda ya dace da abin da ke cikin Al-Qur'ani da Sunna ko kuma mun san ƙaryar saboda bai dace da Al-Qur'ani da Sunna ba ya ƙaryata abin da ke cikin Al-Qur'ani da Sunna ko abin da ke cikin Al-Qur'ani da Sunna ya ƙaryata shi sai mu yarda ko kuma wanda ba ɗayan wannan ba ba wannan duk ba na farkon ba na biyun ba sai mu tawakkuli mu ce Allahu a'lam Allah ne ya fi sani to wannan shine ladda dan haka wannan wanda Allah alim da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma annabi sayyidina Umar inkari wato wanda yake dauko mu kamar cewar wato shi ma abin da ke cikin shari'a ne a iya karantawa ai aiki da shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa a'a sai dai da alqur'ani kawai shi ma annabi Musa da yana da rai in zai rike alqur'ani da alqur'ani zai yi aiki kawai shine
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار
في خلق السماوات والأرض كما عندما أنبت تفسير وانا آية عجية وانا جملة جملة توكيدي ستاكم شوى تكرفة بيانا عبد تكون سا الله يشي للي أخي آيوي أتشين حلسة سميدة كفي ثم أتشين سسرقا والجري برانا لأولي الألباب دمتاني ما أبو تاهم كلا مني بياني أتين إرن جنسن عبد أكي جنين آيوين حلسة آيوين سمي da na kuma jinsin kasa su ne sassai to na biyun kuma Allah ta'ala ya ce waqtilatil layli wan nahar da sassabawar dare da rana dare da rana suna sabawa a tsawo daga jarta tun daga tsakiyar wato tsakiyar duniya wurare da suke a kai to lokacin da rana ta zama to awa 12 dare zai zama to awa 12 yayin da rana take bi ta tsakiyar ita ta din har ya zuwa kuma ta yamma ta kai inda yayin da rana take tafiya zuwa arewa wuraren da suke a can arewacin duniyar ranar sai ta daɗe a wajensu akwai a yanzu waɗanda suke azumi awa 22 rana ta faɗi tana faɗuwa ba za ta samu damar yin tarawih ba sai asuba ce domin daga cince za su tarawi kamar yadda ake yin tarawi to sai su rasa zaho a can irin ƙasar Swedish har sai an kai inda kuma ba a ganin mara wato rana ce za ta yi wata shida ana rana babu dare sannan kuma in juye ya zo rana ta kudu sai zaman to dare za a yi wata shida babu rana haka Allah ya tsara halittu sai dai ka rinka ganin sai dai kawai wato lokacin da ake ranar ba rana ta haka har za ta rinka ga ranar kawai tana gaba sai haka kamar za ta faɗi sai ka faɗi tasowa ba ta taɓa faɗuwa ba wata shida wanda shine har malamai na majalisun fatawa na rabita na duniya suka yi fatawar cewa waɗannan ba za su ce yadda za su yi sallah ba za su ce su ayyana sai dai su rinka sallan alfijir ya fito su yi sallah ɗan rana ta kai gawali sake sallah a'a sai dai su kwatanta da inda ake samun dare da rana kusa da su kuma ya suke sallah sai su kwatanta kuma su sallah irin yanayin wannan lokacin sassaɓawar dare da rana yana daga cikin ayoyin Allah domin a cikinsa akwai hikima mai yawan gaske akwai hikima da duk duniyar nan za su taru su canza tsawon dare da tsawon rana ba za su iya ba to a ga kan cewar wannan shine yake nuna idan ka yi musun wato halitta sama ba za ka yi musun tasarrufi ba don wannan abu ne wanda Allah shine yake tasarrufi a cikin wannan babu wanda yake tasarrufi a kansa babu wanda yake da ba ya da za a yi a cikin wanda aka yi aka ce an yi kyoto protocol ko wanda zai iyakantar da makamashin kasashen duniya da ke amfani da shi to a ce za a yi wani tsari na duniya wanda za a ce kowace kasa za ta kiyaye shi wanda an bi wannan tsarin za a canza maimakon rana ta zama to awa 20 maimakon dare da rana ta zama to awa 24 a mai da su zama to awa 30 ba zai yiwu ba to a cikin wannan akwai aya yana daga cikin ayar yana daga cikin wannan aya ta saba wa dare da rana cewa Allah madaukakin sarki dare da rana ya saba da su wato suna tafiya a bisa ka'ida ba sa canzawa yanzu kun ga yau rana irin wannan a tafiyar wata a tafiyar rana yau nawa ga wata yau 5 ga watan 9 ko 5 ga watan 9 gashi nan an ce ga lokacin da rana take fitowa nan 6 da kwata ko magar take fitowar rana 6 da kwata ko magariba kuma fa karfe nawa take 6 da 30 da 4 to idan rana irin wannan ta zago shekara mai zuwa haka lokacin da ba zai canza ba ba zai karu ba ko da minti ɗaya ba zai ragu ba ko da minti ɗaya in kuma kana so ka bibiyi wannan ka gwada ka gani na shekara ka yi shi yasa ba a gano ayoyin Allah sai ga wanda suka tashi suka zage dan tsi za su bincike din su lura amma waɗanda ba su lura ba ba su da lurar sai su hau kan jahilci su bushe a jini su da kan kan cewa na aiki ko su gida akwai wani da ya rubuta wani ɗan littafi wai akan lokacin sallah yana cewa amfani da kalanda da agogo wajen sanin lokacin sallah fata ne wai yake cewa kasar Saudi Arabia shekara 15 suna yin sallar asuba kafin hudowa alfijir saboda suna bin agogo bayan bin agogo kowace rana a cikin fatan safa ne kowace rana akwai ran da take fitowa kowace rana akwai ranar da take fitowa saboda sai ta yi da gaban Allah wato gaban al'arshi a ba ta izini sannan ta fito sannan ta fito in ba ba ta izini ba za ta fito a wannan ranar ba kuma kowace rana to wannan shine karinka in wannan ya tabbata a cikin asar wannan shine karinka yace kowace rana akwai lokacin da ake ba ta na daban ba za ta fito waye ga mata a cikin hadisin a cikin wannan asar din babu wannan magana Allah ta'ala a cikin alqur'ani cewa yi ash-shamsu wal qamaru bi husban da rana da wata a lissafi suke bi husban bil hisab da lissafi suke tafiya lissafin ba ta canza saboda haka ne malamai suka musulmi su ne farko wanda suka ƙirƙiro agogo kuma domin sanin lokacin sallah suka ƙirƙiro agogo suka soma da agogon yashi kuma ka zama yanda ma irin su alqarafi suke bayani yanda ake gano lokacin sallah ka duba cikin mawahibul jalil da suke nakalin maganganun qarafi ne yanda ake gano lokacin sallah tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rafe lokacin shi dan sallah ta tsira rana alwan shams sawan inuwa fadiwar rana fakewar shifaji duk wannan suna da amfani da tafiyar rana ne tafiyar rana kuwa Allah ya ce tana tafi a lissafi ma'ana tunda lissafi take lissafinta ba za ta canza shi ba tunda Allah haka ya sanya shi saboda haka rana irin ta yau 5 ga watan September 5 ga watan 9 in aka yi lissafin lokutan sallah na rana irin ta yau to duk wata rana irin ta yau an san lokacin sallah shi yasa ne masu lissafin lokutan kalanda suke yi sai shi ka fara shi ne ya yi ta dan Allah ya yi ta in ba Allah ba babu wanda zai wannan ya san ya shafe yake tafiya iyakacin tsawon shekarun nan haka suke tafiya iyakacin tsawon shekarun halittar Allah sai lokacin da kuma Allah madaukakin sarki ya nufi ya canza ranar da Allah madaukakin sarki zai tsayar da tafiyar rana din har kwana uku ba ta fito ba sannan kuma ta fito ta yamma sabanin da ke fitowa ta gabas wanda wannan lokacin shine Allah zai rufe kofar tuba daga cikin manyan manyan alamomin tashin alkiyama amma matsayin wannan bai zo ba sai nan tana tafiya cikin yadda Allah madaukakin sarki ya sanya ta farin da take sai ku ana magana tafiyar rana ce ai ilimi ya nuna kan rana ba ta tafiya a'a dangane da duniya rana a tsaye ce duniya ce take tafiya amma dangane da sauran halittun Allah rana tana tafiya rana tana tafiya domin Allah madaukakin sarki ya ce kullum fi falakin yasbahu kowanne daga cikin rana da wata suna tafiya a falaki kowace tana da falakinta da hanyarta suna min kaya a cikin wannan falakin nasu to haka wannan aya ce ta Allah a fannin dare da rana dan haka ya ce su kuskure shi ne cewa ba zai aiki da abubuwa domin sanin lokacin sallah domin sanin lokacin sallah bayan kai ba kai kokari ka kiyaye lokacin sallah ka gamsu ba akwai wanda ya zauna wata daya yace zai kiyaye lokacin sallah asuba da sallah azhar da sallah al'asr ko shi zai kiyaye shi ya gani lokacin yaya suke tafiya ba kai wannan ba sannan kuma kace zaka yi intern abin da wadansu suka zo suka yi kai ka gani na wata daya ko wata shekarar ta zagaye ka gani wannan watan da kai ya dace da na ba ra ko bai dace ba sannan sai kai intern amma kai intern duk da jahilci kuma har sai rubutu a kai kana nuna kan cewa wai kai kana riko da nasi ne bayan kowa ba da san ma hadi sai ingantattu ba wanda ba ingantattu ba duk tattaro sai yake yi abin nan haƙi da laifi ne kawai ya kwaso da itace da maciji zai ce ya kwaso ya ce bai kawo wani ya daga cikin manyan manyan kuskure mutane suna gaggawar magana a cikin abinda ba su da ilimi a kai wanda yake kirkiro ma Allah ka kira ma Allah ka yani abinda ka sani Allah ya rabu kan mutumin da ya tsaya inda Allah ya sanar da shi na ilimi Allah ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm kada ka ba abinda ba ka da ilimin sa abinda ba ka sani ba ka mai da shi zuwa ga mutanen sa amma abin ba ka san abu ba sannan kuma ka zo ka bigi kirji ka dauka kana cewa za ka rinka magana wai kai kana takamar cewa kai imani da nasoci in ka kama ka yi imani da nasoci ka kuma karyata waɗansu nasoci ɗin in ka kama wannan asar cewa rana sai ka zo ka yi izini sannan za a sanya ta fito saboda haka wannan ya nuna kan cewa kenan kowace rana akwai lokacin da rana ta take fitowa kwarai kowace rana akwai rana da take fitowa amma wannan bai kore kan cewa kuma tana bin lissafi ba tana bin lissafin da Allah madaukakin sarki ya sanya mata ita kanta wannan biyayya ta ce da Allah shi ne sujjada ta tana bin lissafin da Allah ya sanya mata idan ta tafi ina ganin yadda rana take yi wata ran rana za ka ga inuwa ta karkata zuwa arewa wata ran kuma ka ga ta karkata zuwa yamma wata ran kuma ga ta tsaya tsakiya gabas take kallo sandar wani lokaci gabas ina ta karkata zuwa arewa wani lokaci ta karkata zuwa yamma yayin da karkata ta karkata zuwa arewa rana ta yi kudu yayin da ta karkata zuwa arewa rana ta yi arewa yayin da ta karkata zuwa arewa rana ta yi kudu yayin da inuwa ta karkata zuwa kudu rana ta yi arewa in ci tafi arewa din ba sai ta kai can karshen arewa ba akwai iyaki yadda take tafiya wanda yake idan kai ne lura ne za ka ga iyaye da take tafiya ke lissafi ka gani sannan kuma ga ta sake dawowa tana dawowa tana raguwa har sai ta dawo tsakiyar kanta sai ta sake karkata ta tafi ta tafi har sai ta je kuma kudu shi ma in ta tafi kudu ba za ta kai iyakar karshen kudu can yadda za ta fadi kasa ba sai ka ganta dai iyakar daidai gurgurdan inda kake za ka ga iyakar inda ranar take iyakar yadda za ta tafi daraja 23 ne sama wanda suke can arewa sai ta hango ta kamar a ƙasa kamar tana neman faduwa haka za ta rinka ganin ranar tana fitowa haka kaɗan ta taso kamar za ta faɗi ranar safiya da ranar yamma da ranar tsakiyar rana duk sai ce a wajen su don nesa za su rinka ganin ta saboda suna can arewa ita kuma ta yi can kudu har sai sun kai wanda suke a can arewa wanda suke ba za su ga ranar ba wata shida ba sa ganinta wanda suke a al-qutb al-shimali wato a north pole duk wannan yana daga cikin gwanintar halittar Allah wanda idan mumini ya kalli wannan ko ya karatunsa sai ya zamanto aya gare shi idan dai Allah maɗaukakin sarki ya tashi daga cikin ulul albab nan Allah ya yabi ulul albab ma'abuta hankula kamar yadda muka ce hankali wanda yake na aqlur rushd hankali ba na iya lissafi ba ba na fasahar magana ba hankali na shiriya wanda zai sa ka shiryu ka gane gaskiya ka bi ta ka gane ƙarya ka ibunta ka gane amfani ka bi shi ka gane cuta ka kawar da kai daga gari a ka san wato ka nisance ta shine hankalin da aka yabo da mushrishi to amma waɗansu take da cinke to waɗansu za su iya cewa to ta yaya za a yi hankali dai ke sar Allah shi in mutum ya ba ma mutum akowa da ilimin da Allah ya ba shi gwagwadon hankalinsa to ta yaya za a ce kuma da hankalin wanda Allah ya ba shi hankali yabo ya tabbata a gare shi ya samu tsira wanda ba shi da hankali kuma ya zama tokan cewa shi ne bai samu tsira ba tun daga shi an ce ayoyi da ma'abuta hankula wato ma'abuta hankula su ne suke fahimta daga cikin ayoyin Allah don haka sun yi abin yabo wanda ba su da hankula kuma su zo ba su yi abin yabo ba to shi kuma hankali ake kyautar Allah ne to ta yaya za a yi a ce yabo da zargi yana da abin da mutum ba shi da iko a kan yinsa ne abu ne wanda yake kyauta ta Allah an fahimta Allah ne yake ba da hankali shi wanda Allah bai ba shi da don me za a yarda shi wanda kuma Allah ya ba shi a Allah ne ya ba shi ne kokarinsa don me za a yarda shi to bayani a nan wajen hankali iri biyu ne akwai hankali wanda yake bai wace ta Allah gariza ce a cikin asalin halitta kowa Allah ya jisa masa wannan hankali ko kowa Allah ya ba shi wannan hankali akwai kuma hankali iktisadi wanda ake tsururtar sa ake yi samunsa ake yi ta hanyar yin aikin da zai haskaka hankalin shi ne kamar yadda muka ambata jiya Allah ya ce ya saukar da alqur'ani balarabi domin ni hankali wato ma'ana duk alqur'ani zai ba mu hankali wannan hankali ne muktasar iktisadi shi yasa kaga ai Allah yake lahum qulubun la yaqiluna biha suna da zukata amma ba sa hankalta da su Allah ya dinge su domin Allah ya ba su wannan hankali asalin hankali wato aljibilli Allah ya alghalili Allah ya ba mu kowa to amma almuktasar wanda ake wurin sa to shine wannan sai idan mutum yayi amfani da hankalin nasa da Allah ya ba shi almuktasar ya bi shiriya ya bi wahayi to sai Allah ya ba shi wancan hankalin mai haske wanda ake iktisadin sa wanda da shine Allah yake yabo da masu shi kuma shine Allah yake zarge waɗanda ba su da shi an fahimta an fahimci banci tsakanin biyu kowa Allah ya ba shi hankali na gariza shi yasa ne ma amma hankali na iktisadi to shine wanda yake yabo da zarge kira ta da shi wanda ya tsoro ne kokari ya same shi sai a yabe shi wanda ko ya banci kalar da hankalinsa na ɗabi'a bai yi amfani da shi ba domin ya samu wannan hankali mai haske al-muktasab din to shine abin zargi su ne kuma wanda Allah ta'ala ya kamanta su tare da dabbobi ya ce lahum qulubun la yaquluna biha wa la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha suna da zukata ba sa fahimta da su ba sa fahimta kuma yanda za ka gane abin yanda yake wato kowa Allah ya sanya masa mai wa'azi a cikin zuci yayin da zaka abu mara kyau kace wannan abin ba shi da kyau ko ka kiri ne idan zai yi zalunci sai zuciyarka ta ce masa wannan zalunci ba shi da kyau shi ne ko ka kiri ma yana da abin da yake kira conscience ko yana da abin da yake kira conscience wato dame abin da larabawa suke ce ma dame mai wa'azi na cikin zuciya kenan to yayin da ya zama tukan cewa kullum kai aikinka in ma yi magana take watsi da magana ta kaje kai abin da ranka yake so to haske ya zama tukan cewa muryar ta tana dishewa haske ya zama to daidai ba zai iya magana ba to sai zama to baka da wannan hankali shi za ka ga cewa wani yana magana irin wani ba shi da bane wani ba shi da conscience wato ba shi da mai fada mai wa'azi zuci to kaga mene ne kai ne kamar yadda wannan hankalin naka ya dakushe ya zama to ba shi da sauran haske amma yayin da zai maka wa'azi ka ji wa'azinsa zai maka wa'azi ka bi shi zai ce wannan abin ba shi da kyau ka bari wannan abin yana da kyau ka bi shi to lokacin nan ko yaushe kake yi sai hankalin naka ya daɗa ƙara haske yana daɗa ƙara fahimta yana daɗa ƙara sanya ka a kan hanya sannan Allah ta'ala ya ce alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wannan bayani ne na suwaye ulul albab din nan ma'abuta hankula Allah yake su ne waɗanda suke tuna Allah qiyaman a halin kasancewar su a tsaye wa qu'udan da a zazzaune wa ala junubihim da kuma a halin kasancewar su suna kishingida a kwance wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard suna yin tunani a cikin halittar sammai da ƙasa ربنا ما خلقت هذا باطلا ان سكي تنانين تسرون كتشيوا يومو وانا الجملة بقول القول ربنا يا ابن جمو ما خلقت هذا باطلا بتحلتشوا لن باطلا حال الكسن تشيوا السواتو بؤنو دواتا كاهل تشيش نيواتو دقسيا سبحانك تركيا تبتا ازريكا فطنا عذاب النار كتر كدمو دق عذاب الروتا ma'abuta hankula waɗannan su ne ma'abuta hankula masu ambaton Allah zikrullah shi ne ambaton Allah bil lisani bil qalbi wal lisani wal jawari ambaton Allah da zuci shi ne mutum ya rinka tafakkur din wanda an yi atufi a kansa saboda muhimmancinsa an ambace shi bayan cewa ya shiga cikin zikrullah shi kansa wa bil lisani da baki shi ne ambaton Allah da baki ta hanyar wato yabansa da addu'a a gare shi da karanta wahayinsa da kuma yin ayyuka na harshe na amru bil ma'ruf da nahyi anil munkar umarni da kyakkyawa da hanyi da mummuna da yin sallama ga bayin Allah da faɗa kyakkyawar magana da yin wa'azi duk waɗannan su daga cikin zikrullah bil lisan wa bil jawari a ƙafa wato da gaɓɓai shine kai ambaton Allah da gaban kai zaman to sun yi aikin Allah aikin da yake akwai Allah akwai ambaton Allah a ciki kamar yin sallah kamar tafiya wajen karatu kamar tafiya masallaci kamar tafiya aikin haji yin tawafi zuwa arafa zuwa muzdalifa zuwa jamarat jifan shaydan da hannunka yin jihadi tafiya wajen wa'azi duk waɗannan su daga cikin ayyukan zikr bil jawari to sannan Allah yake suna yin wannan zikirin qiyamun a tsaye wanda ya haɗa halin da mutum ya yi zikiri a tsaye kamar a cikin sallah kamar a cikin wajen jifan jima'a da tsayuwar arafa da tawafi da kuma bayan ya yi jifan jama'a da tsaya a tsaye ya addu'a da kuma yana cikin tafiya ma yana yin zikiri zai shiga kasuwa yana yin zikiri yana ambaton Allah ne zai shiga kasuwa wani daga cikin zikrullah qiyama wa qu'udan a zaune a halin zama yana zaune a majalisi na ilimi ne ko kuma zama ne don karatun alqur'ani ko zaman tahiya ne ko zama tsakanin sujada ne guda biyu duk wata ibada da za ka yi ta a zaune ta ambaton Allah sawa'un da addu'a ne ko da zikirin Allah maɗaukakin sarki ta shiga cikin wannan sifa wa ala junubihim da kuma a sassansu a kwance har a kwance ma suna Allah suke yi a kwance yayin da suka zo kwanciya bacci ko kuma sun kasa sallah a tsaye sun kasa sallah a zaune sai suke sallah a kwance su ma wannan suna ambaton Allah a halin kwanci a kasancewar su a kwance wato a takaice dai wannan ta nuna cewa su ne waɗanda suke ambaton Allah a kowane hali kuma inda aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam kana yadhkurullaha ala kulli ahyanihi ya kasance yana ambaton Allah a dukkan halinsa dukkan lokacinsa karshen abin da yake yi a rana ya ambaci Allah بسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه إن أنفدت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين بسمك يا الله لك تمشي كرشان أبو بك فأكينا صلوات الله وسلامه عليك يلا تاشي دقبتي فرقوا أبو بك سومي الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور قولي أتاكبتك الله بيان تاير بمبايا كشن كما قريش زامكم amma ba tashi ne ba motsi kawai ne a cikin bacci ya dan farka ba tashi ne ya miƙe ba zai la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim allahumma ighfir li sannan kuma ya cigaba da bacci akwai wani hali a cikin ambaton Allah yake haka kuma ya koya mana zuwa ga dai karshen ta dake nan ka zo bacci kuma ka farka farkawa da ba wai ka yi niyyar tashi ba ka irin hutsa din nan a cikin bacci ne wannan motsin da ake yi a cikin bacci ka farka shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake idan mutum yayi motsa yayi wannan addu'a ya roki Allah da abin da roki Allah Allah zai amsa masa inda ga wannan motsin ya tashi yayi alwalayin sallah duk sallar da yayi Allah zai karɓa wannan ibada ta wato ba ta gafala ba ta cikin gafalallu ba sa cikin jafanannu, ba sa rafkana ga barin Allah maɗaukakin sarki. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, suna yin tunani. At-tafakkur shine i'malul fikr, aikin aikin kwakwalwa, wato kwakwalwa ta zamanto mai motsi shi. Ta san akwai kwakwalwa wanda yake za ta zauna sai ta rinka tunani akan abin da ta yi bara na jin daɗi. Kamar yaro ne an sai masa sabon abin wasa, ranar farko da zai je ya kwanta, in ya kwanta duk zai tuno irin daɗin wasan nan da ya rinka yi da wannan motar ko da wannan keken. To akwai waɗansu haka irin zukatan da Allah ya ba su, irin zukatan su, irin kwakwalwansu kenan. In suka kwanta sai su tuno irin abubuwan da suka yi, a kuma irin abubuwan da aka yi na jin daɗi a ji daɗi, na baƙin ciki, na kwafa a kwafa. Waɗansu kuma zukatan su su rinka aiki da kwakwalwansu kan abin da za su yi na amfanin rayuwarsu. Gobe ga yadda zai yi, ga yadda kasafin kuɗi da zai yi, ga program ɗinsa, ga menene, ga menene. To su waɗannan amfanin da suke da kwakwalwarsu, ya tafakkaru na fi khalqis samawati wal ard, suna motsa kwakwalwarsu ta rinka tunani a cikin halittar sammai da ƙasa. Ba za ka yi halitta a cikin wato ba za ka yi tunani a cikin halittar sammai da ƙasa ba sai dai ka san abubuwan da ke cikinsu na ayoyi, na ayoyi. Saboda haka wannan yake sanya mutum ya je ya nemi sanin asirin da ke cikin halittar Allah a cikin halittar sama da halittar ƙasa. Abubuwan da ke cikin wannan na ilimin mutum ya karanta domin ya tunani. To waɗanda suke halittar, waɗanda suke bayan wannan kuma yana daga cikin wannan kai tunani na wato ayoyin Al-Qur'ani da suke bayani a kan halittar sama da ƙasa ɗin nan, wanda domin wannan tunanin za mu ga natijar da yake bayarwa kuma yadda za mu gani a cikin wannan aya, a cikin ƙarshen wannan aya da take. Idan suka yi tunanin ga abin da tunanin yake kai ke zuwa gare su, sai su ce rabbana ya ubangijinmu ma khalaqta hadha batila, ba ka halicci wannan ba domin wasa, a halin kasancewarsa abin wasa. Domin wannan shi yasa sai suka ce subhanaka, tsarki ya tabbata gare ka, tsarki ya tabbata gare ka. Sun tsarkake Allah da cewa wannan abin bai dace da shi ba, domin su waye suke cewa Allah ya yi halitta domin wasa? Sai kafirai banda muminai, wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma baatila dhalika dhannu alladhina kafaru wailun lil ladhina kafaru min an-naar. Allah yake ba halitta sama da ƙasa ba don wasa, wannan shine zaton kafirai. Don haka dole ya tabbata ga kafirai daga wuta, tsananin azaba, wato Allah maɗaukakin sarki yake tsorotar da su da shiga cikin wuta saboda wannan mummunan zato. Domin duk wanda ya san halittar sama da ƙasa zai san cewa wannan ya fi ƙarfin ya zamanto wasa. Shi ya sa ne ɗaya daga cikin kalmomi na gaskiya da wannan malaman sanin halittar duniya, wato wannan bayhudan nan Albert Einstein yake faɗa wata kalma mashhuriya yayin da suke musu da shi da wani abokinsa shi ma Niels Bohr, da suke musu da shi a kan abinda suke ce ma wai wani abu the uncertainty principle. Yake cewa wata magana da ya faɗa, ya ce God does not play dice, wato Allah baya kacin cika, wato kacin cika cinci. An san dice da ya ko ludo, abin ludo, to Allah baya haka. Ya ce bari ya gwada wanda ya yi shi kenan, a'a, wato ma'ana dukkan abin da Allah yake da hikima, dukkan abin da Allah yake yi da hikima da sani. Kafiri ma ya gano wannan domin ya karanta halittar sama da ƙasa, da wannan ya rusa wannan tunani na Niels Bohr, wannan uncertainty principle wanda ake faɗa, wanda masu karatun physics da chemistry suna karanta shi. Yace to Allah shi ne wannan abin da mummune suke faɗa. Masu cewa Allah yana wasa, wannan kafirai ne. Amma kafiran ma sai wato jahilai daga cikinsu, amma masana daga cikinsu sun san Allah baya wasa, baya halittar wannan don wasa. Shi yasa Allah ne yake cewa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq, ba ma halicci sammai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu ba sai da gaskiya, sai da gaskiya. wato akwai hikima duk aikin da Allah madaukakin sarki yayi akwai hikima a ciki Allah baya yin abu dan wasa baya yin abu ba tare da hikima ba shi yasa zaka ga alqur'ani shi yake da wannan kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun an rubuta muku yin azumi domin ku samu tsoron Allah ذلك لتعلم ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله بكل شيء عليم يا ان الله يتوكل الدوكوكي دنجمه ده واتو دبوبين ده اكي يين هديا ده شي يي مغنا القلائل ده سوران شي يتي wannan dan san cewa Allah ya san abin da ke cikin sama da kasa duk wani abu da Allah ya yi to akwai hikima a ciki to idan tunanin sama da kasa zai sa a gane wannan akwai wani tunanin wanda yake shi ya ma fi wannan tunanin shi ne tunani a cikin wahayin Allah tunani a cikin shari'ar Allah tunani a cikin halittar Allah akwai lada to tunani a cikin shari'ar Allah ya ma fi lada wannan shi ne wanda yake malamai suke yin sa wanda za su zauna su rinka tunanin hukunce-hukuncen Allah suna ganin hikimomi da Allah ya sanya a cikin hukunce-hukuncen Allah hikimomin da Allah ya sanya kan a yi sallah a cikin jama'a hikimomin da Allah ya sanya kan haramcin riba hikimomin da Allah madaukakin sarki ya sanya kan hanyoyin ciniki na halal irin su salami da muzayada da sauransu da yanda za a iya aiwatar da su a wannan zamanin a zamanin da ake ciki a zauna a rinka tunani a kan wannan ita ma ibada ce bal hatta kuma wato tunani a cikin halittar sammai da kasa domin wannan tunani ne a cikin wahayin Allah madaukakin sarki shi yasa wata kissa mashhura wanda take ingantacciya ce Imam Shafi'i ya ce ma Imam Ahmad ziyara yaje ya kwana a gidansa yaje ya kwana a gidansa Imam Shafi'i shine yake ziyara yaje ya kwana a gidan Imam Ahmad ibn Hanbal a Baghdad yaje Imam Ahmad ya sa kuyangar a daga cikin kuyangar da take take masa ruwan alwala ta aje masa ruwan alwala da asuba ta ji zata kai masa ruwan alwalar sallah asuba sai ta ga wannan ruwan yana nan bai taba shi ba sai ta tambayi Imam Ahmad kace wannan wani irin bako kai baya sallar dare saboda su gidan musulmi abinda aka gada kenan gidan musulmi ne kirki ana sallar dare kace da shi na zo da salati in kawo masa ruwan sallah ne ga na sallar isha din ba yana nan bai taba shi ba sai kai jira gare ya yi abu ya yi sallah wani irin bako ne wannan kai kace to zan tambaye miki shi da ya jefe Imam Ahmad ya ce ga abinda wani a Imam Shafi'i ka kuma Imam Ahmad ya tambaye shi sai ya ce ya Aba Abdullah ka san kuwa hadisin nan na kaza ma al'asar ku da barci wallahi na manta hadisi amma har da ya ambata muku hadisi ya ce hadisin nan da yake magana a kan kaza ya ce shi ne nake shingida ina kallon sama ina kallon rukun daki ina tunani a kan wannan hadisi sai da na fitar da matsala bayan matsala ta fiƙi mu guda ta cikin cikin ban ankara ba sai na ji ana kiran matsala cikin daren ba ki ɗaya abin da yake kenan sai da ya fitar da hikima da fa'ida ɗaya bayan ɗaya guda ta ba to wannan ibada ce a cikin ibada ne shine wato farka idan wannan Sheikh Muhammad Sa'id al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi ya ishara ga wannan fuska yace idan tunani a cikin halittar sammai da kasa yana da cikin ayyukan ibada da Allah ya yi wa'annan bayi yake suna da hankali saboda suna wannan aikin ibada to tunani a cikin asrarush shari'a hikimomin da ke cikin shari'ar Allah ya fi wannan a matsayi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala kuma wannan haka yake subhana wa fi tunanin da suke yi sai yake sanya su su ga girman Allah sai su ce subhana sarki ya tabbata ka a gare ta bayan sun ce rabbana ma khalaqta hadha batila wannan tabbatar da rububiyyar Allah madaukakin sarki ne da kuma tsarkake Allah daga wato wata da wani a cikin ayyukansa sannan suka ce subhana sarki ya tabbata a gare ka subhana wannan masdari ne an yi masa nasaba alal maf'ul ala maf'ulul mutlaq ay yusabbihuka shi kuma ko yake yazo dole ya zama to sai an hada shi da wani suna tare da shi sai kace ko subhanaka ko subhanallahi ko subhana jil jabaruti wal malakuti ko kace subhanahu wa ta'ala amma ba yadda za a kace subhana kawai kawai da aka kace subhana abin bare bare ne kace subhana subhana wannan alaraki ba a dole sai ka hada ta da domin suna ne wanda yake ma'anarsa muna tsarkake ka ya Allah muna tsarkake ka a tsarkake Allah madaukakin sarki shine duk abin da bai cancanta da shi ba kanisan asalin ma'anar subhan daga sabaha ne idan ba'uda shi yasa ne ake cewa mai linkaya sabaha ake cewa mai linkaya mai linkaya yasbah sabaha yasbah idan ya zama domin ya tafi da nisa a cikin ruwa ma'ana muna nisantar da Allah daga duk abin da bai dace da shi ba nan wajen muna nisantar da Allah a ce ya halicci wannan halitta ta sama a girmanta da kyautayinta da wato a kawata ta da yi a ce saboda wasa ya yi haka abinda suke ganowa kenan faqina azaban nar don haka ka tsirkar da mu daga azabar wuta a cikin wannan akwai tawassul tabbatar da at-tawassul ka ga sai da suka gabatar da yabo ga Allah sannan suka ce don haka Allah ka tsirkar da mu daga azabar wuta wannan shi ne nagari mutum idan zai yi addu'a ya yabo ga Allah ya kaddama da yabo ga Allah kamar yadda yazo a hadisin Fudayl bin Ubay manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaji wani mutum yayi sallah bai yi yabo ga Allah ba bai yi salati da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta'adda sai ya ajila hada wannan yayi gaggawa sannan da ya gama sai ya kira shi yace idan kai sallah kai yabo ga Allah sannan kai salati da Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ka roki Allah abinda kake so kun ga nan wajen sai da aka yabo ga Allah ma khalaqna rabbana wannan harfin nidai kiran Allah da sunansa na Arab tawassuli da rububiyyar Allah kiran Allah da wannan sifa wanda yake domin shi wannan rububiyyar Allah ita take hukunta kulawarsa da halitta don haka yayin da kake neman Allah ya maka wani abu ka kira shi da wannan sifa tasa ta mai kula da sha'anin halitta shi yasa yawan addu'a annabawa da rabbi ne ko rabbana rabbi rabbana mafi yawan addu'a annabawa ta duba cikin alqur'ani to nan ma suke wannan addu'a suna tawassuli da wannan sifa ta rububiyya sannan suka yabo ga Allah ma khalaqta hadha batila wannan yabo ne ga Allah tsarkake Allah subhana shi ma yabo ne ga Allah domin tsarkake Allah madaukakin sarki ne to sannan aka kaddamar da addu'a kina wannan kun ga kalma biyu ce ki kalma ɗaya ce a larabci na wata kalma ce na harafi biyu amma ki harafi ɗaya ce akwai kalmomi da suke zuwa a cikin fi'ilin larabci takaitattu ne da suke zuwa da harafi ɗaya kawai ki tun daga waƙa ne waƙa ya fi umarnin sai a ce ki ibn malik ya yi musu nazar wanda kalmomi ne haruffa ne ba su da abin nan af'al ne da ba su da yawa wanda suke zuwa fi'ilul amr din yake zuwa a matsayin wato da kalma guda da harafi ɗaya inni aqulu liman turja shafa'atuhu in mustajira yahu kuhu inqila wa qul li qatil insan ala khata'in diman qatalta yahu zuhu dijina wa in hum lam ya'u qawli aqulu lahum in qawla minni yahu kuhu inqila wa in hum lam ya'u ra'yi aqulu lahum ra'ya wa ra'yahu rawhu rayrayna haka yake ne su cikin lalle da suke zuwa ta harafi ɗaya kaga in mustajir ka tsirkar da mai neman kariya daga wajenka diman katanka biyajiyar wanda ka kashe in ƙaula ka kiyaye magana daga gare ni rarra'aya ka ga ra'ayin nawa rayahu ku kuji ku gani rauhu antum rai anti raina antunna haka ma kin mustajira anta kiyahu antuma ki anti ku antum kina antunna haka yana da musu wannan hudun kawai da nake a suna da yawa a binnan suna da namun ta adadin su amma ba wani ne kawai a biya din ba yana nan a cikin hashiyatul tabari wanda ya nuna ibn malik ya nuna gwamnatinsa a nan na sanin larabci da yadda ya kawo shi a sudai a haka a figar wato waka domin mutum ya iya kiyaye shi to wannan inda ya zo a cikin akwai ne kina ka tsirkar da mu azabar na daga azabar a wutar jahannama, wanda wannan shine yana daga cikin abin da ya nuna tabbatar da azabar wutar jahannama. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye mu daga gare ta. Wannan mu sani cewa Allah maɗaukakin sarki da ya ba da labarin waɗannan bayi masu ikhlasi cewa harsunansu suna jike da ambaton Allah, ai jikunansu suna cikin da'ar Allah, zukatansu suna cikin tunani a cikin dalilan da suke nuna girman Allah. To sai Allah maɗaukakin sarki ya ce tare da haka, tare da dukkan wannan da'a, amma ne ma suke Allah ya ɗaukar da su daga azabar wuta. Ka duba ka gani, domin ba wanda ya san girman azabar Allah sai masu bautar Allah. Ka duba Allah ya yi musu wannan yabo, harsunansu kullum cikin zikiri suke, jikunansu cikin ƙara suke, zukatansu ma ba su zauna haka ba, tunani suke kan girman Allah, amma neman tsarin Allah suke daga azabar wuta. Neman tsarin Allah suke daga azabar wuta. To wannan ita ce ainihin ibada ta gaskiya, domin yayin da koyaushe ibadarka ta zama ta gaskiya sai ta ƙara tsoron Allah, sai ta ƙara girman Allah, ka kuma ji tsoron haɗuwa da Allah tabaraka wa ta'ala. Na'am. Sannan Allah maɗaukakin sarki ya kawo abinda zai nuni akan cewa akan sanin waɗannan bayan Allah ga girman azabar Allah. Saboda sun san girman azabar Allah, shi yasa suka zamanto masu tsanani wajen neman tsari daga gare ta. Rabbana ya ubangijinmu innaka man tudkhilin nar, lallai kai duk wanda ka shigar da shi cikin wuta, faqad akhzaita, haƙiƙa ka kunyata shi, ka gama wulaƙanta shi. وما للظالمين من انصار الظالمين باسد وما باسد وسمى مكا واتو ايا وندا الله يكي ده شي وته شيني الله يتوزرتا شي شيني الله يكوني تا شي دومين شيني كرشن شيني زي زمانتو حتى دبوبي كنتي شي دومين دبوبي ذا اكي زمانتو تربايا اذا يجو وندا سيتي يا ليتني كنت ترابا انا ما اني ما انا زمانتو تربايا ina ma na zama cikin kurkukun aya. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki, kamar yadda ya zo a cikin hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da labarin na masu zikiri a cikin majalisai na halal wal haram, in mala'iku sun je wajen Allah za su tambaye shi me suke neman tsari daga gare shi, Allah sai ya ce ya Allah suna neman tsari daga wuta, sai Allah ya ce musu sun ga wuta, sai a ce Allah ba su ganta ba, ita ce yaya kuma da sun ganta ba, suka ce ai sai sun fi tsanani wajen neman tsari daga gare ta. Wanda ya nuna cewa sanin mutum ga Allah shi ne zai sanya shi ya san wato tsananin azabar da ke cikin wuta. Wannan kaɗai ya isa ya rusa ya tabbatar muku da ƙaryar ɗan shi'a. Sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun ce in suna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya musu wuta da aljanna, suka ce ka'anna ra'ayal ayn, kamar muna ganin wuta da aljanna kuruku. In muka koma gida aka kawo mana abinci, muka yi dariya da yara, muka yi dariya da mata, sai mu ji kan cewa mun zama tun muna fadi. Ta yaya za a yi muna zaune sankar muna ganin wuta da aljanna, sannan har za mu sake yi dariya da yara? Haka sahabbai suke fa, suna tuhumar kansu a muna binci. To a ce waɗannan su ne suna tsane za su ɗauki umarnin Allah sallallahu alaihi wasallam su yi wancakali da shi. Daga zarar mutuwarsa sun watsi da maganarsa, bayan sun san an yi musu alƙawarin cewa duk wanda ya sama Annabi sallallahu alaihi wasallam wuta ce, kuma sun fi kowa sanin wuta, kin kana jin tsoron shiga wuta, ina kuma ka sahabi Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yanzu nuna kowanne daga cikin mu ba sakamakon da yake amince da saban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. To a ce sahabbai da suke zamani da Annabi sallallahu alaihi wasallam su ba su da wannan abu tare da su? Ka zai tabbata kan cewa waɗanda suke cewa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun haɗinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sun watsar da wasiyarsa bayan ya yi wasiya da su aiki da wasiyarsa ba, su suka fi kowa tuhumar Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya nemi mutane amma bai sa musu tsoron Allah a cikin zuciya ba. To su ne suka fi kowa, da shi Allah ta'ala yana cewa da sun ga wuta za su fi kowa neman tsari daga gare ta. To su sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam tamkar waɗanda suka ga wuta ne, domin sun ce zaman su a gaban Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya musu ta da aljanna sun ce tamkar suna ganin ta ne kuru-kuru da idanunsu. Allah ta'ala da yake wa ma lizalimina min ansar, azzalimai ba su da waɗansu mataimaka, wannan ba wai yana kore ceto ba ne, mai taimako ma'ana wanda zai hana a yi maka azaba. To ceto yana hana a yi azabar Allah ko ya rage ta, kamar da ya tabbata a cikin Alƙur'ani da Sunna. To amma ceto ɗin sai ga wanda Allah ya yarda a cece shi, azzalimai Allah zai yarda a cece su ma, shi ne nan ake korewa. A yi wato su saboda azzalimai ne, saboda sun zalunci kansu, sun zalunci haƙƙin Allah, to ba za su samu mataimaka ba. Amma akwai masu taimakon, su mataimakan ba za su taimaka musu ba. Akwai masu ceto, amma masu ceto ba za su taimaki azzalimai ba. Saboda haka wanda yake cin kuɗin mutane yana ganin don an ba shi wani wurbi, wannan wurbin zai sa a cece shi ranar alƙiyama. To wallahi an yi masa bogi, an gaya masa gangan, an gaya masa gangan, malin zalimi ne min ansar, ka je ka mayar wa da mutane haƙƙinsu, ka je ka mayar wa da mutane kuɗaɗensu da amanoninsu, ka tsare haƙƙin Allah, shi ne za ka samu ceton bayan Allah. Amma in ba haka ba, ba za ka samu ceton bayan Allah ba. Allah ta'ala ya ce wala yashfa'una illa liman irtada, ba za ka yin ceto sai ga wanda Allah ya yarda a cece shi. Sai Allah ya yarda tukuna, sannan ya ba su izinin ba wai gaba daɗin za su je su ce san ba. Manzon Nabi ya shiga wa indahu illa bi izini, ina wane ne wanda zai zo ya ce zai ceto wajen Allah ba tare da izinin sa ba? Sai Allah ya ba da izinin ake ceto. Na'am. Imamu Suyuti ya ce yana daga cikin ladabi kowace mutum ya yi tunani a cikin halittar sama da ƙasa, ya ga wata aya to ya kiranta wannan faɗin na Allah ta'ala, rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar, kamar Imamu Nawawi ma haka yake. Domin saboda Allah ya ce su bayansa da ya yi musu kirari in sun yi tunani a cikin halittar sama da ƙasa ga abin da suke faɗa. Saboda haka kowace kai fikir, kowace kai tunani, kaga wata aya ta Allah maɗaukakin sarki a cikin halittar sama da ƙasa, kace subhana, kace rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar. Talibai masu karatun physics ko geology ko geography, idan kun karanta sun ga wata aya Allah a cikin wannan, ko masu lissafi kun yi lissafi, maimakon kai ihu saboda ka ji daɗin an yi solving equation, kace rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar, sai Allah baka lada ya zama to ka samu ƙarin imani. To daga cikin jumlar abin da waɗannan bayan Allah masu hasken zukata suke faɗa, suke yin addu'a da shi, shi ne suke cewa rabbana ya ubangijinmu innana sami'na munadiya, lallai mun haƙiƙa mun ji wani makirari mai girma, shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, almunadi mai kira, daga nada yunadi fa huwa munadi, mun ji wasu makirari mai girma, shi ne ya sa aka yi masa tanwin, a tanwin ɗin nan tankir lista abini wata ce, don a girma sha'anin wannan makirari, wannan wani irin makirari ne wanda ya zo bayan an yi shekara 600 babu wani makirari daga Allah, an manta da saƙon Allah sai ga wani makirari ya zo, shi ne wanda aljanu da suka ji suka ce ya qaumana ajibu da'iyallah, ya mutanenmu ku amsa makirari zuwa ga Allah, makirayin Allah. Haka Allah ya tsanta shi da shi, wada'iyan ila Allah bi izni, makirayi ne zuwa ga Allah wa sirajan munira da kuma fitila wanda take ne haskaka sallallahu alaihi wasallam mun ji makirayi yunadi lil iman yana kira zuwa ga al-iman wato yana kira ya zuwa ga gaskata Allah al-iman ya tara wato maratibi ya tara abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kira da shi usulul iman asalin imani da kuma kamalul iman kamalul imani shine shu'abul iman rasul imani Annabi sallallahu alaihi wasallam yake al-iman bid'un wa sittuna daraja bid'un wa sittuna shu'ba a'laha shahadatu an la ilaha illallah wa adnaha imaqatul adha anit tariq wal haya'u shu'batun min al-iman Annabi sallallahu alaihi wasallam yake imani rasani da shi guda 60 kai mafi girman su shine shahadatu an la ilaha illallah shine asalin iman shaidawa da kalmar tauhid babu abin bautawa da gaskiya da haƙƙi sai Allah mafi karancin ta imaqatul adha anit tariq kada wato cuta akan hanya ta dauke ta dutse zai fasa wa mutane taya kana tafiya akan hanyar Abuja ka tsaya ka koma gefen hanya ka zo ka rubar ka je ka cire shi wannan imani ne wal haya kunya shu'batun min al-iman kana daga cikin imani in ka zama yana jin kunya kada ka ce a wannan tsoro matsoraci ne wani ba shi da kunya ai ku je ku samu wanda yake zai shaho da ya murtake wannan ba imani ba ne kace za ka wato murtaka a abin nan za ka shafa to ka ake cewa ko idan ana idan mutum yana cewa abu lokacin mutunci yace ya bude toka a fuskar sa wato mun ce ba ka ni ba ka abu to wannan ba imani bane to Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kira zuwa ga imani ya zuwa ga asalin imani da kuma kamalin imani al-aminu bi rabbikum kira da yake zuwa ga imani shine kun imani da ubangiji fa amanna dan haka ya Allah sai muke imani wato muka amsa kiran sa muka bada gaskiya muka amsa kiran sa rabbana ya ubangiji mu aka saki mai mai tashi domin kaskantar da kai ga Allah domin nuna cewa mu bayi ne Allah kai mu ne faghfir lana dan haka ka gafarta mana zunubana faghfir lana zunubana ka gafarta mana zunubana kamar yadda muka gani a cikin tafsirin amanar rasul al-ghufran abinda ake nufi da shi astaghfir a cikin kema ke zunubanka ma'ana mummunan aqibar zunubin Allah bai kama ka da shi ba la alahira wala anan duniya wa kaffir anna sayyi'atina ka kuma yafe mana kurakuran mu shine ma'ana kamar yadda kuka zaman ku kyawa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasana zai canza miyagun ayyukan su zaman ku kyawa shine fa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ka sauki rayukan mu alhali muna cikin managartan bayi wato kada ka dauki rayukan mu muna cikin tababbu wannan ishara ne ga neman mutum ya mutuwa akan la ilaha illallah ya mutuwa yana musulmi kamar yadda annabin Allah Yusuf as-Siddiq nabiyullah ibnu khalilillah annabin Allah dan annabin Allah Yaqub dan annabin Allah Ishaq dan annabin Allah Ibrahim dan Halilul bada'in Allah Ibrahim yace faqir as-samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslima ka dauke ni na ina musulmi shine wanda addu'ar da Allah ya koya mana cewa wannan bayan Allah kana yi mutum ya nemi mutuwa a cikin addinin musulunci saboda zuciya hannun Allah take Imam Sufyan al-Thawri wata ra'a gan shi yana kuka aka ce kana kuka ne kan zunubanka yace in zunubaina ne ai ba zan damu ba na san komai yawan su Allah zai gafarta mu in dai na hadda Allah ina musulmi abin da yasa nake kuka ban san a me zan kare ba zan mutu musulmi ko ko kafin na mutu za a gane imani saboda haka wannan addu'ar daga cikin abin da take mutum sayi ta sannan kuma daga cikin abin da take koya mana ka ji tsoron zama a cikin mummunan aiki idan kana karɓan Allah ka kaddara in mutuwa ta zo maka a wannan halin fa a haka ba za a tashe ka idan saka ce ka je kana yi kana ɗaukan kuɗin mutane ko kana daukan kudin al'umma ta hada kai za a yi da kai za a yi cuta in ka mutu annan a haka za a kashe ka fa da wannan jirar a hannunka ko kuma da wannan cutar kana dauke da ita idan da nake kana cikin zinan dama an zare imani in ka mutu a wannan halin a haka za a kashe ka saboda haka mutum ka kiyaye zamantowa a cikin halin sakon Allah domin kar mutuwa ta goma a cikin wannan hali domin mutum za a tashe shi ne a halin da ya mutu a cikin kuma mutum zai mutu a halin da ya rayu a kai ne idan mutum ya rayu a kan aikin kirki da cikin karincin Allah zai tashi shi zai tashi ya mutu a cikin aikin kirki to amma wannan shi ne kan yaka kullum ka zama cikin halin kirki dan yayin da ka bar kirkin ka yi kuma wanda yanzu ne kuma aka zo za a yi a bautan ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون الله يجي داموس تيم واتو شاكل سو اما تيم ناس عند سكي فما استطاعوا مضيا هذا سكي تفيا با ولا يرجعون بها تداموا إذن كيف إذن مثل يتفتشن حالا سابا في الله يجي دان كرد بشيء أو نان حالا يجبون تو داء ينا ينا توبا يجبون تو كنشو الله يجبون شكوبا والعياذ بالله dan haka wata wafana ma'al abrar kullum ta isa wato kyautayi a cikin addu'a da kuma tunani da wa'azi ga bayi baki daya Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki rayukanmu a cikin ɗaya rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusuli ya ubangijinmu ka ba mu abin da ka alƙawarta mana akan harsunan manzanninka wala tuzina yawmal qiyama kada ka kunyata mu ranar alƙiyama innaka la tuflihu al-mi'ad lalle kai Allah baka saɓa alƙawari wannan wato kirari ne ga Allah ka ba mu abin da kai mana alƙawari a harshen manzanninka ai an san cikin cewa in dai Allah ya kafa sarki baya warware alƙawari kuma wannan suna tawassuli da cewa ai mun yarda da manzanninka su suka gaya mana mu roƙe ka za ka amsa mana su suka gaya mana mu bi ka za ka shigar da mu aljanna to Allah ka gashi kai shaida mun gaskata manzanninka shine rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusuli abinda kai mana alƙawari akan harsunan manzanninka wala tuzina yawmal qiyama kada ka kunyata mu ranar alqiyama cewa yi waɗanda Allah yake kunyata su ranar alqiyama shine waɗanda suka yi ma Allah maɗaukakin sarki tawaye wanda ba su bi Allah ba za a ce musu wamtazul yawma ayyuhal mujrimun kuwaye ya ku mujrimai kuwaye ku zamanto daban ya ku mujrimai kowa ya gan shi ya gane shi wannan shine wannan ya isa sunya wal iyad billah innaka la tuklifu al mi'ad lalle kai Allah madaukakin sarki ba ka saba alƙawari Allah madaukakin sarki ranar alƙiyama ya riga ya namince mu'mini ya ce rana ce da baya wulakan ta mu'mini yawma la yuhdi Allahu an-nabiyya wal ladina amanu ma'a ranar da Allah baya sunya ta mu'mini annabi da mu'mini da suke tare da shi annabawan Allah suna cewa wala tuhdini yawma yub'athun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya roƙi wannan Allah ya ce a kai da zan kunni ta ka barana ranar alƙiyama duk kai da mamu biyanka yana daga cikin karuncin da Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu tabbata akan tafarkin ta na'am
fastajaba rabbukum anna فأحبكم من بعض فالذين آمنوا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عليم
واستجاب لهم ربهم فأبلغهم في أنفع الدعاء دام أن الخور الله لي وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وبلغهم في أنفع الدعاء دام أمساموكم تقال لي أمساموكم أني قابل بيكي مزي لا أبيع عمل عامل منكم بعدين توقف تأيكي ولي أيكي دجتكمكم أي أيكي الدعاء ما أيكي شيء دو وندي أيكي ألا بدي توقف تأيكي سلام أما وندي يقول لك كيف أيكي sede da ci sede a harshe amma babu a cikin aiki to wannan ba a magana da aiki ne ake tsira wa ni'ma ajrul amili ma dallahi ladan masu aiki duk wanda yayi aiki inji Allah ba zan tozarta ladan sa ba ba zan tozarta aikin sa ba bin zakari aw unta ko mace ko namiji ko mace duk da ba abu kullun ba tashi ku daga tashi kuke duk da ne a wajen ladan yanda za a ba mu namiji ladan haka za a ba mace ladan kabar ganin kan cewa an ce wajen rabon gado za a ba mu mace idan a matsayin ɗaya take rabon kasan namiji ko idan kanwa ce tare da ɗan uwanta maza za a ba ta rabon kasan su a ce wajen sallah ma ladan sallar tarabi ne a yadda za a ba ta cikin ladan sallah haka za a ba ta wajen sadaka haka za a ba ta shi sa Allah ke ba abu kullum ba sashin su daga sashin su duk ɗaya suke sawaki wajen Allah wajen ladan Ummu Salama ta ce ya Rasulullah sai an bar maza kawai ake yi wajen jihadi da wajen hijira bayan mu ba mata mun yi hijira musamman ita Ummu Salama ita kadai ta fito daga Makka ta fito daga ita sai ɗanta akan ratsu ta samu hanyar Madina sai wani mushriki ne ya zo ya kama ta ya kama ratsu ne ya yi mata jagora su su biyu sai da ya dangara ta da inda take ganin masallacin ku ba ita ta je kiga inda mutanen da suke cikin sannan ya koma ita kadai ta fito bayan mijinta ya rabu da ita shekara ɗaya tana kuka an raba ta da shi ta fito ta zo ta tafi hijira bayan kafin nan ta yi hijira zuwa Habasha tare da mijinta Abu Salam to shi ne suka bai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah maɗaukakin sarki aka ce sai wannan an ce shi ne sababin saukan wannan ayar kamar inda Al-Hafiz Sa'id ibn Mansur ya rawaito a cikin sunan ɗinsa tace ina jin tace ya rasulullah la asma Allah zakara nisa'a fil hijrati bi shay ban ji Allah ya ambaci mata wajen hijira da wani abu ba Allah ya sallabi na hajiru dan haka waɗanda suke hijira wato ko maza ko mata kenan wa ukhrijuu min diyarikum aka fitar da su daga cikin gidajen su aka zalunce su aka kore su daga cikin gidajen su dan kawai sun ce Allah za su sun ce dan sun yi imani da Allah da manzon Allah wa ulubu fi sabili aka cutar da su aka azabtar da su fi sabili a tafarkin asabu da addini na wato a tafarkin addini na fa inna sababiyya ce wato a fi dini a cikin tafarki na ai a cikin addini na wa qatalu sallu kuma suka zo suka yaki mushrikai da suka hana su zuwa addinin Allah wa qutilu aka kashe su la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wallahi zan kankare musu miyagun ayyukansu wala udkhilannahum jannat zai shigar da su aljannatai tajri min tahtiha al-anhar wanda karkashin ta koramai daban-daban suke gudana da koramar zuma da ta madara da ta giya da ta ruwan daɗi da ta duk wani kuma wanda ba ka sani ba ma la aynur ra'at wala udhunun sami'at wala athar ala qalbi bashar thawabun min indillah menene wannan sakamako ne daga Allah duk wannan abin da Allah ya faɗa ita gafara daban take da aljanna gafara shine ka san cewa Allah yana yi da kai Allah bai fushi da kai ba sanin wannan ya fi daɗin aljanna sanin cewa Allah ya yarda da mutum ya fi daɗin aljanna dan aljanna da za su ga cikin aljanna ba san meye matsayin sa a wajen Allah ba jin daɗin su tawayenne ne shi yasa sai ga Allah ya haɗa wannan da maghfira da ridwa wallahu indahu husnu thawab kyakkyawan sakamako a wajen Allah yake shi yasa nan aka fara da sunan Allah dan a ikhtisafin cewa Allah shi ne kawai bada taimakon Allah a wajen su kyakkyawan sakayya ne ina za ka samu taimako idan za ka samu sakayya irin ta Allah ka san ko kyauta ce ka san ko kyauta ce kyautar gwamna ta fi kyautar ciyama kyautar ciyama ta fi ta kansila kyautar sarki ta fi ta haikini kyautar haikini ta fi ta dagaci to ba lantana aka ce wannan na Allah ne Allah shi ne yake yi Allah shi ne yake kyautar wallahu indahu husnu thawab kyakkyawan sakamako yana wajen Allah tabaraka wa ta'ala na ce wani kaunar abin da ke wajen Allah kaman kana yarda da ta'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada duk wanda ke kaunar abin da sakamakon da ke wajen Allah to ya bauta ma Allah
فليعمل عملا صالحا يزكاهم ايتي كدي شركه بالله يزكاهم ايتي الله مدوكتي سيفيه سنيا مؤسن حكا رايب المؤسن حكا وكرايب المؤسن حكا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.